sanar muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Yau Asabar 2 ga watan Nuwamba. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kwana guda kawai bayan da kungiyar ta'addancin nan ta ISIS ta bayyana sunan sabon shugabanta, shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya ku san ko shi waye. Mun fasan takamaimai ko waye, abinda shugaba Trump ya rubuta kenan ta kafar Twitter ba tare da wani ƙarin bayani ba. A wani faifan bidiyon da kafar yada labaran ISIS ta Amurka ta rarraba ta kafafen sada zumunta ranar Alhamis, ta kira sabon shugaban nata ne kawai da sunansa na inkiya, wato Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Qurashi. Wannan sunan a cewar masu lura da al'amura na nuna cewa sabon shugaban na ISIS ya fito ne daga zuri'ar Bani Hashim na kabilar Qurayshawa. Wannan ɗaya ne daga cikin sharuɗan zama mutum khalifar kungiyar. Al'amarin baya-bayan nan na tayar da ayar tambaya kan ko shin China da Amurka na gab da cimma wata babbar yarjejeniyar cinikayya bayan fiye da shekaru 2.5 da suka shafe suna tattaunawa. Shugabannin bangarorin biyu kan nuna kwarin gwiwar yuwar cimma yarjejeniya, ko da kuwa alamomin hakan da suka bayyana kalilan ne kawai kamar yadda aka saba. Abin da ya faru jiya jama'a ma bai babbanta da hakan ba, bayan da wakilan Amurka a wurin tattaunawar cinikayya da China suka fitar da wata takardar bayani mai cewa waɗanda suka yi tattaunawar zagayen baya-bayan nan a tabakinsu sun samu ci gaba a fannoni da dama, da kuma kan batun warware matsalolin da suka rage. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana ci gaba da kazamun fada tsakanin mayakan urdawan SDF da ke Syria da mayakan nan da Turkiya ke marawa baya a garin Tal Tamar da ke arewa maso gabashin Syria, duk wanda yarjejeniyar kwance damar da Amurka ta dage aka cimma a cewar wasu jami'an yankin. Jama'an urdawa sun gaya muryar Amurka cewa an yi ta dauki ba dadi a kauyukan Anik Al-Hawa da Tal Muhammad da Herbert Juma da kuma Mahmudiya, bayan wani yunkuri da mayakan na Syria da Turkiya ke mara baya suka yi na dannawa cikin garin Tal Tamar daga nisan kilomita 7. Rahoton fadan na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an Amurka ke cewa suna ci gaba da kokarin ganin bangarorin biyu sun tsaye da fadan, sun kuma mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da Amurka da Turkiya suka cimma a watan jiya. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi, jama'a ta ce tana sa ran za a fara ba da ba'asi a bayyanar jama'a a wannan watan kan binciken yiwuwar tsige shugaba Donald Trump. A wata hira da kafar labarai ta Bloomberg da ta yi da ita, Pelosi ta ce zan kyautata zaton za a ba da ba'asi a bayyanar jama'a a watan Nuwamban nan, sannan ta kara da cewa za a kare duk wani shirin tsige Trump. A ɗaya ɓangaren kuma, mai magana da yawun fadar White House Tiffany Grisham ta gaya wa kafar labarai ta Fox News jiya jama'a cewa mun shirya duk wata tsigewa ma ta faru. Sabon filin jirgin saman yaƙi da Amurka ta gina a Agadez na jamhuriyar Niger ya fara cikakken aiki, inda a wannan satin ma jirage marasa matuƙa masu tattara bayanan sirri da kuma masu sintiri suka yi amfani da filin jirgin a karon farko, abinda bataliyar sojin Amurka da ke yaki a Afirka AFRICOM a takaice ta gaya muryar Amurka kenan jiya Juma'a. Muna aiki tare da aminanmu na Afirka da kuma na ƙasa da ƙasa don dakile barazana ga tsaro a Afirka ta yamma. Gina wannan filin jirgin yakin da muka yi na nuni da yadda muke tabukawa kan abin da ya shafi aminanmu na Afirka da kuma muradunmu na bai daya a yankin, a cewar General Stephen Downsend, Commandant AFRICOM.
Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya, amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Hajiya Khadija Kasim, tsohuwar ma'aikaciyar babban bankin Najeriya na CBN. A cikin shirin mu na yau za ku ji karshen hira ta da ita. Ga tambaya ta gaba da na yi mata. To Hajiya, game da batun neman rance a banki, ta yi wasu mata da ke karkara yanzu za su yi tunanin to ina za su je su samu rancen nan. Kuma na ji a baya kin ce kamar idan kai ajiya a banki kana iya samun rance. Wasu za su iya yin tunani to in ba su da ajiya watakila ba za su samu rancen nan ba. Me za ki ce masu?
To ayyanzu mata za su iya samun waɗannan rance ɗin. Don yawanci ma ana so ma matan ma su yi fonin abinda ake kira cooperative, su haɗa kai. Sun suka haɗa kai mata goma ne, a mata 20 ne ga abubuwan da muke yi a karkara, a tatsan mai muke yi daga na kuli, a wani aikin noma ne za mu haɗaka da sauransu, a kiwon kaji ne, a kiwo ne ma sosai na dabbobi. Za su iya haɗa gangami. Idan suka haɗa gangami ma ita babban banki ta fi son haka.
To,
bankunan ma sun fi son haka. Don akwai tanadi na musamman da babban banki ta yi, wanda mata za su iya cin gajiyarsu idan suna cikin wannan gangami ɗin. Za su iya zuwa kai tsaye tunda dama suna da ajiya. Sai su nema a tallafa musu. To za a iya zuwa a tallafa musu kuma da sauki. Mutum yana gani kamar mu wajen musulmi sun san ba a cika san bashi da ruwa ɗin nan ba. In aka ce maganan bashin banki ne, sai su ga mutane san ba sa so su yi wannan harka. Za a kai bankuna da suke gudanar da ayyuka kan addinin Islama, wanda addinin Islama ta yarda da tsarin shi.
To,
irin waɗannan bankuna za su iya zuwa su same su a wani injin ake ce. Da zai bunka ta ayyukan da suke yi, waɗannan bankunan suna nan za su taimake su siya musu irin waɗannan injina idan Allah ya sa suka mayar da kuɗin shi da ya zama nasu gaba ɗaya. Yawanci in aka ji ana so a karɓi kuɗin ne, a ce ana son karɓan kuɗi ne don kamar a ɗora ruwa a kai yana wuya. tsarin bankunan Islama da banki.
To daga ƙarshe dama tambayar da nake so in yi ita ce akan batun sana'ar dai har yanzu, saboda yawancin mutane in an ce ku je ku kama sana'a ba su ma san taya za su fara sana'ar ba, wasu kuma an har san iya fara sana'ar, ci gaba da sana'ar sai zama da matsala, shin wace shawara za a ba su?
Kada mata su karaya, kusan wani abin mamaki ko saboda irin rayuwarmu da tarbiyyarmu da abubuwanmu da yawa, kusan kowa ya iya sana'a. Wani lokaci wata tana neman a babban jari ne, da ƙaramin jari za ki fara, in kika fara kina yi kina gani a wannan ya kamance ki ko bai kamance ki ba, a yaya riba to a hankali, inda nace ana wannan tanadi sai ki ringa bunƙasa shi kaɗan 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 haka, ko kuma akwai abin da za ka koya ai kamar kiki, in akwai gurin da akwai wacce ta iya kiki sai ki koya a hannunta,
haka
koya ke ma sai ki fara yi. Bacin haka akwai sake-sake, dan ni na sa akwai mata ma da suke saka hancin takalma su sayar dozin-dozin, ana tara ana biyan su kuɗaɗe, ana zuwa ana sawa a kan takalma da ake yi. To abubuwan fa suna da yawa, yaji nan yaji wannan, kusa kowace mace ta iya daka yaji, ai ta iya haɗa yaji, kowace ta san sirrin mahaɗin yajinta, na wata zai fi na wata. To wata kan in ka iya irin wannan kan ana sai kin ga ko kullawa kike yi ba sana'a ne. Wata ɗan waken nan ta iya shi sosai, tana sarrafa shi da tsafta, ta san abin da za ta haɗa a su za ta iya yi. To maganar sana'a ba wani abu ba ne da yana da wahala, a'a da kaɗan ake farawa, wato a yi ta ginawa har Allah Ubangiji yana sa albarka a kan ke wata rana sai kiga an samu mafita ko an samu abin da kuma za a iya rufa asiri da shi, za a taimaki gida a taimaki mai gida.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar, a nan kuma za mu da sa'aya 20 mu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin babbar baƙuwar tamu Hajiya Khadija Kasim da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Wannan ba a ƙasar nan kaɗai ake yinsa ba. A nan wajen Buhari, janar Buhari ya yi muzahara ana da shi da ma'ana su a wannan titi a kan abin da ba a so da shi da duk jagororin jam'iyyarsa, ba wanda ya ce masa komai.
Abin da yake damunmu da ainihin muzaharar 'yan Shi'a shi ne muzaharar 'yan Shi'a sau da yawa akan fara ta da sunan peaceful. Amma ya tafi kuce
tuma inda yake tsare hanyar ne, suna tsare hanya akan waɗansu abubuwa. Yan uwanmu yan Tijaniya suna maulidi, in ko maulidin suna yin sa akan titi ne, gaskiya ana tsare mutane. Yan Izala irin su Malam Labdo suna yi, kuma duk lokacin da ake wa'azin ƙasa rufe ake
muzaharar nan, ba sa neman izini daga wajen hukuma domin ba su yarda da hukumar ba.
Ban so ai zamanto an shiga case din muzahara kafin mu zo kan mutu ba, saboda kusan a ce duk wasu wanda suke jin ciwon mata ba su da matsala da shi a da ya wuce wannan bangaren.
Me yasa za a rika zarginmu da abin da kuma su kowa ke yi, ko dan yau mun zama ayan bora?
Jama'a barkanku da wannan lokaci da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington. To kamar yadda kuka ji a cikin muryoyin da suka gabatar da shirin nan na yau batutuwa kamar guda biyu muke son mu taba a cikin sa, wanda za mu kawo muku a cikin muhawarar da ta gudana a zamanin nan musamman da muka yi a watan da ya gabata a birnin Abuja ta Najeriya, inda muka haɗa hancin wakilan ƙungiyoyin addinin Musulunci da kuma na Kirista da mata da maza da matasa da masu fashin baƙi da sauransu, domin zantawa akan bambance-bambance wanda ke tsakaninsu, musamman kan batutuwa da yawa da suka shafi ƙungiyar Shi'a da ke can Najeriya. Jimillar mutane goma suka wakilci sassa daban-daban a wannan muhawarar da muka yi a nan cibiyar sashen Hausa ta murya Amurka da ke Abuja. Wannan mutanen sun hada da Muhammad Ibrahim Gamawa wanda ya wakilci kungiyar Shi'a ta IMN wacce ke karkashin jagorancin Sheikh Ibrahim Azzazzaki. Akwai kuma da Dr. Hafiz Sa'id na cibiyar Haida Shi'a Santa na Kano. Ga su Professor Umar Labdu wanda ya wakilci kungiyar Izala. Akwai Yahaya Al-Kasim na Tijaniya. Akwai Pastor Aminci Abu wanda ya wakilci Kiristoci. Ita ma Rahama Abdulmajid tana wurin domin ta wakilci mata. Ga Jafar Jafar daga fannin yan jaridu. Akwai Dr. Abubakar Umar Kyari mai fashin baki na siyasa daga Jami'ar Abuja. Ha kuma a wurin akwai kuma da Aliyu Waziri masani akan harkokin tsaro da kuma wani jami'in yan sanda wato ASP Sani Babayinna wanda ya ce ba a ba shi izini ya yi magana ba don haka ya zauna ne kawai ya kasa kunne yana sauraro amma bai ce kala ba. Kafin mu tsunduma cikin batutuwan da suka shafi muzahara da auren mutu'a, bari mu fara daga inda muka ɗaga aya 20 da ya gabata mako jiya, inda ga drama ta kaure tsakanin shi Professor Umar Labdo na fannin Izala da kuma shi Malam Ibrahim Gama na fannin Shi'a akan zargi da shi wakilin na Izala ya wa 'yan Shi'a na cewa sun nemi su sauya wasu sassa na Alkur'ani mai tsarki, inda shi Ibrahim Gama din ya mai da martanin cewa
mun sai mu ce da Malam Labdo ya fara cewa su ne ba su yarda Kur'ani ya cika ba. Dalili na su 'yan Izala mutane irinsa don suna cewa 'yan Shi'a suna da nasu Alkur'ani. Mu kuma haka suke faɗa, mu kuma sai mu ce duk wanda ya yarda ɗan Shi'a na da wani Alkur'ani to ya ƙaryata Allah. Sabida haka yarda cewa wani ma na da Kur'ani da ya ƙara aya ɗaya ridda ne. Sabida haka ku za a zarga da kunyar da wani ya yi Alkur'ani saɓanin na Allah Ta'ala. Mu a wajenmu babu wani Alkur'anin da yake ya saɓa da Alkur'anin nan, ku ne kuka yarda da wannan. Ni yanzu in ka zo ka ce min wani ya yi Alkur'ani nasa ya yi ƙari ko ya yi ragi sai in ce to in ka yarda da wannan ka yarda.
Bari shiga wani batu daban. Ɗaya daga cikin abubuwan da ake rigima da ku kanshi shine muzahara. So nake mai magana muzahara nan domin mutane suna korafin cewa kuna toshe hanyoyin mutane, kuna amfani da mata, kuna amfani da yara, da Allah ka amfani da wannan dama kai bayani kan muzahara nan.
Mu muna tafiya da zamani ne, ba mu mutanen shekaru 1000 da suka wuce ba ne. A wannan zamani idan baka san abu shine ka fito ka bayyana placard ka nuna cewa baka yarda da abu kaza ba. Wannan ba a kasan nan kadai ake yin sa ba. Kowa na yin sa, kuma wannan ita ce hanya a demokradiyance wanda zaka fito ka nuna baka san abu ko kuma kana san abu. Bai fi wata guda ba aka yi muzahara a kefi da yara, kebi sayar da yara, ana ce don tihiri zagzaki kar a sake zagzaki yara da mata suna muzahara, ba wanda ya ce musu komai. A nan wajen Buhari, janar Buhari ya yi muzahara a nan da shi da Mahal Nasiru a wannan titi a kan abin da ba a so da shi da duk jagororin jam'iyyarsa, ba wanda ya ce masa komai. Mutane a ko'ina ne sukan yi wannan, ana yin sa a duk ƙasar duniya. Ito su fahimtar su kenan. In fahimtarsu ne su ma in dai kwatsar hanyar ne suna tsare hanya akan waɗansu abubuwa. Yan uwanmu yan Tijaniya suna maulidi, in ko maulidin suna yin sa akan titin gaskiya ana tsare mutane. Yan Izala irin su Malam Labdo suna yi da muna wa'azin ƙasa har yanzu kuma ana yi, kuma duk lokacin da ake wa'azin ƙasa rufe ake suna yi kwarai da gaske. Ba wanda kuma yanzu ka kama hanya daga nan zuwa Kano ranar Juma'a ka ga toshe hanya. Ba masallacin da aka yarda ya tsaya a bakin hanya amma sai a toshe hanya a hana abin. Me yasa za a rika zargin mu da abin da kuma su kowa ke yi? Ko dan yau mun zama ƴaƴan bora. So saboda kar a zarge mu da aikin da jama'a ke yi. Zama ƴaƴan bora.
To madalla, ya ce kuna yi Sheikh Al-Kasim.
Alhamdulillah muna taruruka kamar na Maulidi kuma mu za mu haɗu gaba ɗaya. Sai dai abinda duniya za ta ba mu sheda da kowa shine zaman lafiya. Domin taro kawai muke yi, idan muka taru mu haɗu wasu ababuwa na halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba za mu samu manyan wuri ne, zaka cimma da yawa a gari muna zuwa stadium ne ko bayan gari ko wani abu, mu haɗu mu tattauna abin da za mu yi mu watsi. A wayewan duniya a yanzu ko ina mutane suna da yanci, akwai freedom mutane su fito su gwada ra'ayinsu ko sun yarda da wani abu na gwamnati ko ba su yarda da shi ba. Kamar yanda tsari ya ce mutum kana iya miƙe hannunka amma ba za ka sa idon wani ba. Fitowa a gwada ra'ayi yana da kyau. Amma musan akwai gwamnati, akwai tsari, kuma a ba tsari haƙinta.
Professor Labdo ya ce kuna yi suna yi, me yasa kuke zargin su suna yi?
To mu a matsayinmu na kungiya ba ma yin muzahara. Amma kuma ina zuwa muzahara zanga-zanga a takaice, zanga-zanga shine muzahara. Ba taro ba zanga-zanga. Akwai bambanci, yes, akwai bambanci tsakanin muzahara da ijtima'i. Wato kamar yadda nake cewa ba ma muzahara, amma ba mun ce muzahara haram ba ce. Wannan yana nufin ɗan izala yana iya zuwa ya muzahara ƙarƙashin wata lema daban, ko in yana ƙungiyar ƙwadago misali, ko yana ƙungiyar ɗalibai, yana iya muzahara amma ba da sunan izala ba. Na ɗaya kenan. Na biyu, abin da yake damunmu da ainihin muzaharar ‘yan shi’a shi ne muzaharar ‘yan shi’a sau da yawa akan fara ta da sunan peaceful, amma ya tako ɓuce. Muzaharar nan ba sa neman izini daga wajen hukuma, domin ba su yarda da hukumar ba. Wannan abu ne wanda ya fito fili. Saboda haka duk mutanen da suke suna shugabantar ɗaruruwan dubunnai, wataƙila ma suna iya cewa mabiyansu miliyoyi ne, kuma suna rayuwa a cikin ƙasa, kuma a ce waɗanda mutane wai ba su yarda da gwamnatin ƙasar ba, kuma za ta ce a'a su ce eh, kuma har su kara da jami'an tsaro na gwamnatin wannan ƙasar, to babu shakka wannan dole ne ya damu kowane mai hankali. Abin da yake damu da muzaharar su kenan.
Kafin da kan batun yarda da gwamnatin, Hajja Ramazan Rama ko? Yawa Hajja Rahama zan zo rinki, domin kin sa akwai korafe-korafe da yawa da ake gama da sha'anin 'yan shiya da mata. Da zo muka gama maganan da shi Malam Ibrahim yake yana cewa ana zarginsu da cewa suna mutu'a, suna amfani da mata da yara da waye. A matsayinki na mace kuma mai ganin abubuwan da ke faruwa, ya kuke kallon cuɗanyen mata da mutanen shiya ne?
To alhamdulillahi, assalamu alaikum jama'a, sunana Rahma Abdulmajid. Wato kamar yanda ban so ai zamanto an shiga case din muzahara kafin mu zo kan mutu'a ba, saboda kusan a ce duk wasu wanda suke jin ciwon mata ba su da matsala da shi a da ya wuce wannan bangaren, wannan matsala ta mutu'a din. Yawa, babban matsalar da take faruwa shine shi wannan sharuɗa na mutu'a, wato ya kalli bukatun namiji 100% akan bukatun mace. Na ɗaya daga ciki shine wato namiji ne yake kasancewa ya zo ya shiga cikin gari, yana da wasu iyali ba bai da su ba, yana da aure, zai bukaci ya je ya yi mutu'a da mace. Amma ita macen da take da aure fa ba ta da bukatar in ta yi wata tafiya ko wani abu ta je ta yi mutu'a da wani namijin. Wannan bukatar su ce su suna dole za a ba su dama su yi ishba'in gariza su, wato su menene ake cewa ishba'in gariza, mutum ya biya bukatun su, maza su biya bukatun su. Sannan wata mata a kwanan nan ba tare da na kira suna ba, akwai case da ake yi, wani yayi mutu'a da wata ya bar ta da yarinya, ya ki karba saboda ba zai iya sada wannan yarinya da cikin iyalansa ba. Kuma wannan maganar tana kota har cikin su ƴan uwansu ƴan shi'a, akwai waɗanda aka kulle akan menene yake sanyawa ke wannan, ba a mura'atin dalilai da suke sanyawa. Na biyu, za a zo a zauna a ce a'a ai wannan mutu'ar ana magana ne akan wata yarinya wai bazawara ko budurwa. ƴan shi'a na cewa su mutane ne na zamani. A wannan zamanin da muke ciki ba zamanin can waccan shekara 1000 da ta wuce ba, muna tare da su akan ba shekara 1000 da ta wuce muke ba. Yaya za a babu wani isasshen bambanci tsakanin budurwa da bazawara a matsayin a ƴanci da dan adam yake da shi? Budurwa tana iya yin magana akan ta, in suka kawo waɗannan hukumce-hukumce sai ka gani cewa yarinya bata san dalili ba, bata san abin nan ɗinta ba, an je an yi mata wayo. Matsalan mutu'an nan idan dai musulunci, kuma mun san cewa musulunci alhamdulillah ni ba mata kawai nake karewa ba, nayi karatu akan musulunci, na san musulunci yana da wani abu saddu zari'a. Shaida shi'a, wato kamar shi yanda malam mai kiltan kungiyar ƴan uwa musulmi na Sheikh Malam Aziz Zaki yake faɗa ne, su tafiyar su wato kamar tafiya ce ta wannan me yake da suna harkan musulunci baki daya. Amma in aka dawo kan harkan aqida wato na shi'a, ba a bukatan ayi tsaya ayi jayayya. Gaskiya dukkan mu da mu da ƴan shi'a da ahli sunna mun tabbatar da cewa shi'a sun yarda da mutu'a.
Su mata da ake cewa ana mutu'a da su, su ba su da wani rawa da suke taka ba sai sun yarda ba ake mutu'a.
Yawa, anan in nukutar take. Wato mu ba mu da case din, ba muna zama bane muna magana, ana maganan kare mata da abin nan, ba wai muna zama bane muna magana akan a'a an fito zanga-zanga, an haɗu da condom, an haɗu da menene ba. Duk inda aka haɗa maza da mata a izala, mata da maza suna iya yin zina a tariƙar tijaniya, mata da maza suna yin zina in kuma suna iya yin aure. Duk wannan wani abu ne da yake da alaka da nature na dan adam, mace da namiji. Haka a shi'a in an fito zanga-zanga ko sun fito muzaharar su, kar su tsawaita, ba za su iya controlling jama'a ba, kar su tsawaita akan cewa irin wannan abin baya faruwa. Amma inda abin yake, inda matsalar take shine wannan mutu'ar, ana maganan abubuwa suna faruwa ne kamar yadda aka sani bisa al'adar Bahaushe, mace da namiji lokacin da aure ko kuma zina ko ma menene, inda wata hulɗa za ta haɗu, tana yawan faruwa ne tsakanin namijin da ya girma mace nesa ba kusa ba, ya fita hankali, ya fita experience akan duniya. Bambancin sa kenan.
kuma da latosaninku da aiki malamai. To wannan zaman fa ba gajeren zama ne muka yi Abuja ba, kuma yana da mutane da yawa a cikinsa kamar yadda kuka ji, saboda haka har yanzu akwai sauran maganganu masu yawa da ke tafi a kan hanya. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa da mu domin jin yadda ta kaya a fannoni daban-daban na batutuwan da aka tabo a wannan zama da na Abuja. Yanzu muna ba da babbar godiya ga dukkan wakilan kungiyoyin nan da suka halarci wannan zaman da aka yi, da kuma musamman ma'aikatanmu na nan ofishin gidan rediyon mu da Amurka da ke nan Abuja, ɗan kamashi Nasura da Mola Kaya da ya yi gayyatar jama'a, da kuma Benjamin Gawan da ya ɗauki hotuna da kuma sauti na zaman da muka yi. Muna godiya gare su a madadin su wakilan namu da kuma jama'a da muka gayyato, da kuma Saro da Ali Mustapha Sakwatani a Washington DC. Muna fatan mun ba ku lafiya, sai anjima.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya.
Wasa